saduwa da ku a zauren VOA. A yau, shirin zai tattaki zuwa kasar Kamaru kamar yadda muka alƙawanta. Bari mu miƙa ku ga abokin aiki na Muhammad Awwal Garba wanda zai jagorance shirin. Muhammad, bismillah.
Barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da wannan lokaci musamman a wannan shiri na zauren VOA. Wanda wannan kalan a kasar Kamaru ya gira wannan shiri dai ni Muhammad Awul Garba ne nan jagoranta sai za mu yi magana ne akan abubuwa da dama musamman abubuwan da suka shafi mata musamman mata suna da matsaloli daban-daban mu ma majalantar mu ya namu matsaloli amma za ku yi bibiyar mu ta bangaren mu na Facebook da kuma website namu a YouTube da Twitter da Instagram namu na VOA Muryan Amurka. Da farko dai zan fara da Hajiya Ramatu Usman wanda yake magidantiya ce kuma tana da sanayya ta bangaren ilimin addinin musulunci. Hajiya Ramatu, assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ce Hajiya Ramatu Usman a nan birnin Douala, Kamaru.
So ya ce ganin matsalolin da yake addaban mata a wannan lokaci musamman za ki ga cewa an yi aure an yi haife-haife miji ya rasu an bar mace da ƴaƴa ba mai tallafa mata shin ba za a iya saka wannan matan a cikin waɗansu matsaloli ba kuwa?
Lallai kuwa ba shakka wannan mace za ta kasance a cikin matsaloli sosai a yanda kuka nuna wannan bayani domin alhamdulillah mu ne ma Allah godiya wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin rabbi ashrali sadri wa yassir li amri wa ahlu udatan min lisani yafqahu qawli. Yau a gaskiya ana fuskantar irin matsaloli hakan nan miji ne zai rasu ya bar matarsa da ƴaƴa amma sai kaga wannan mata idan ba yi sa'a ba an samu mutanen kirki daga dangin mijinta to sai ta shiga wallahi matsala ba abin da kuma ake fuskanta nan da nan bayan rasuwan wannan bawan Allah da ya bar mata da ƴaƴa ce abin da ya bari kaman dukiya ko da ya kasance ma ba wani dumbun dukiya bane amma za su ka ido to abin da yake kawo haka ni a nawa lura da na gani sai naga akwai keta keta yayi yawa da yawa a cikin wato a rayuwar wato rayuwar mu na kullun da rashin kuma samun fahimta na addinin musulunci sai kowa ya tashi kai tsaye ya ce zai aikata sharrun ya ga kaman abin da yake aikatawa daidai ne alal musali kaman da dai kuka yi magana dazu sai kaga mutum ne zai tashi ya dauki haƙƙin marayu bisa kuma bai da izini ya dauke haƙƙin waɗannan marayu tun ma ita wannan mata tukuna ma ba yi zancen fitanta ta kaba ba ko da yake islama ta yi da cewa daga mutuwa ana iya a yi rabon gado saboda a sauke wannan nauyi to akan dauki lokaci a ce sai mace ta fita ta kaba to kafin a ce nan dai sai ka gani abubuwa iri-iri ba kula ma da ita mata mai takaba san ba kula da ita kuma ya kamata kuma ya ce canta kuma haƙƙi ne akan kuma dangin mijinta su kula da ita bayan rasuwar mijinta to sai kasance ba a kula ma da ita san gashi wata kila ba mai sana'a ba wata kila ma ba ta da wani aikin da take yi ba boko bare a ce ta koyi wani sana'a ita dai ga ta dama mijinta ne mai kula da ita to yau ya mutu ya barta sai kaga dangi kuma sun zo azzalimai daga ciki sun kame wato abin da shi wannan dan uwa nasu ya bari sai ta shiga kuma cikin matsala ƴaƴa ma da ƙyar za su samu abinci marayun ma ba a kula da su subhanallah ba a kula da waɗannan yara to sai dai ban tuna ba ko zan yi wannan bayani da ya danganci kungiya da take yau kokari da ta fuskanci wannan kalubale akan maganar marayu da take dan kokari a kai to sai muka ga cewa wahalar marayun da abin tausayi ya abin wannan kungiya da ake buɗa ya riga mana wannan abubuwa da muke gani na tausayi
wace wadannan irin kungiyoyi kenan da ake yi
na
wannan irin kungiyoyi ne wadannan
Eto misali akwai kungiya Albayan, akwai kuma misali mata da suke kokari, akwai mata malamai da dai zan iya yin lissafi
wanda suke zaman kwato, wato hakkin mata ko marayu.
Suna taimaka ma marayu ne, suna taimaka ma marayu. Ita dai mata ne ta kaba har dai ta zo ta fita ta kabanta, wata ma ba ta samu aure mai yiwa, wata kila ma za ta iya ta yi aure, amma ba duka bane suke samun aure su je gaba, sai ta zauna da marayun. To takan samu dai dan kula, a kula da dan marayun din in suna gabanta, wata kila sallaye za yi musu dan tinke-tinke, amma irin a daukin nauyin su kamar da muke gani a waɗansu kasashe, a ce kowane wata bayin Allah za su dinga ba da dan kuɗaɗe. Dan kuɗaɗe na mai wannan ce na dauki nauyin makaranta, wannan ce a na dauki nauyin watakila kula da ci da sha, wannan ce na dauki nauyin sutura, har zuwa matsayin wayansu shekaru da wannan da zai fita cikin mareci. Anan ba mu da wannan, babu wannan anan. To ita ma mata ne ta kaba, sai dai ta yi kamar manta, in ta fita ma ta kaban din za ta iya binnan dan kasuwanci ta yi ta kula da ƴaƴanta. Amma a gaskiya ana toye hakkin ita mai ta kaba, ana toye kuma hakkin waɗannan ƴaƴa marayu da shi marigayiya ya bar su. To sai dai a ce dai Allah dai shige mana gaba. To amma a gaskiya akwai abin tausayi da yawa, har yau dai ba mu fahimta cewa Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da shi da wanda yake tallafa ma maraya yace su biyun nan suna da za su kusanta a cikin aljanna. Manzon Allah ya nuna hannayensa hakan nan. Shi tallafa ma maraya yana kawo albarka a gida, tallafa ma maraya yana kawo bunƙasan ma samun ma kuma ka ci gaba ma, in kai ne mai arzikin ne wato zakkanka za ta bunƙasa, wato gidanka za ka samu kwanciyar hankali da zaman lafiya. Domin gidan da ake tallafin marayu ba a saba ma wannan maraya, insha Allah wannan gida za ta samu kwanciyar hankali, za ta samu kuma za ta samu wato albarka. Kuma tallafin maraya aiki ne da ike kawo, ike bada lada da yawa. Akwai abubuwa wajen kashi guda goma dai na yi dai lissafin kaɗan daga cikin nan da ike kawo. Tallafin maraya abu ne mai muhimmanci da Allah yake so. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana, ya gwada mana misali. To amma anan a gaskiya tukuna in dai ba watakila association ta yi kokari ta ɗauka ba, a gaskiya ina da wuya kaga ana tallafa ma maraya hakan nan ta daɗi yanda ya kamata.
To madalla Hajiya Ramu Usman, mun gode ku. Yanzu kuma sai ƴar jarida Maimunatu Sa'adu. Mun Sa'adu, yanzu ga irin matsalolin da takwarorin ku mata suke fuskanta. Za ka ga mace da ƴaƴa kamar 5, 6, 7 an sake ta, ƴaƴan ma ba a kula da su kamar yadda ita Hajiya ta faɗa. Shin laifin daga wajen wani ɓangare ne, ɓangaren ku ne ku mata ko mata ɓangaren mu ne mu maza ɗin?
Sunana Maimunatu Sado, kuma ni ƴar jarida ce. To kuma yanzu dai wakiliyar VOA wato sashen Hausa na muryar Amurka yawa a nan ƙasar Kamaru a Douala. To ni dai abin da zan faɗa, yanayin da mata suke fuskanta ba zan ce wato abin akwai ɓangare guda kawai da take da za a wato atometa ba. Yawa, abin ta sashi biyu ne, saboda sai na ce mata da nasu, mazan ma da nasu. Zan ɗauki misali guda kamar ta wajen mata da farko, tunda yake kawo mini magana ta ɓangaren samantakewar aure. To a gaskiya mafi akasari wasu lokutan ana ɗaukar ƴaƴa a kai su aure ba tare da wato an yi musu bayani dangane da yanayin zaman, yawa yanayin da ake zaman auren ba. Sai ka gani mafi akasari abin da dai ake yi a yi bukukuwa, yawa akwai jahilci sosai, saboda a kodayaushe mata malamai suna kira ga iyayen mata da su dawo makaranta saboda mai yasa suke kira domin mata su gane kuran su kuma su gane hakkokin su akan mazajen su kuma hakkokin mazajen su akan su abin da bamu sani ba kenan shi yasa muke tafiya a cikin wato jahilci a koda yaushe ake yin baraka a zamantakewar aure to na dawo akan cewa mata suna da wannan matsalar a gaskiya idan uwa na farko wacce take tarbiya ita kanta bata tarbiyyatu ta hanyar wato addinin musulunci ba kaga za a samu matsala wajen ta yadda za ta ba wa diyarta tarbiya ta yadda za ta zauna a gidan aure akwai misalai da dama kamar uwa ce wacce take wato tarbiyyatar da diyarta amma kuma yayin da mai gida ya dawo ta yadda za a ce masa marhaba bisan da zuwa a dauki abubuwan da ke hannun mai gida da ya kawo a saka masa albarka da komai to kaga ba za a yi ba sai ka gani an ci ma wannan diyar ce da Allah ku je ku karbi babanku
wai shi ma yayan ma ba ta zuwa
yayan ma ba ta zuwa yi oyoyo wa mahaifinsu saboda ba a nuna musu darajar zuwa yi wa mahaifinsu oyoyo ba to ka gani wannan lamarin shi yake kawo tabarbarewar wato zamantakewa nan zuwa gaba tunda yake ba a nuna musu ita uwan bata mutunta mahaifinsu a gaban su ba to ka gani ita wannan diyar da za ta je gidan wani kaga ba za ta mutunta wannan ba ai to kaga wannan matsalar kenan da muke fuskanta so da dama akwai matsaloli kamar rashin tsafta akwai matsaloli kamar rashin biyayya akwai matsaloli kamar rashin kyawawan kalamu akwai abubuwa dai da dama da mata a gaskiya ba sa yawa mazajen su a yanzu da yake kaiwa ga tabarbarewar wannan auren
to ne bayan an samu wannan zamantakewa tsakanin namiji da mace da sauran su to sai yanzu kuma aka tafi kuma ga babu ɗaya daga cikin su mu dauki misali mace ita ce a kore yaushe take samu nakasu a rayuwar duniya yawa to bace ga cewar wannan take musu da ake yi zai iya saka matan a cikin wani hali na yawo ko kuma shiga cikin wani hali na wanda bai cancanta a ce matan sun shiga ba da a ce mazajen su labarai
to a gaskiya mata kam ainihi mutane ne waɗanda suke da rauni ko shiyayyen halitta ya yi bayani a kai kuma a duk rayuwarsu ma cikin rauni suke sai na ce kawai mutane ne ba su fahimta ba domin yau ko da mace tana aiki sai na ce a koda yaushe mace a cikin rauni take tana buƙatar tallafi tana buƙatar wato a saurare ta tana buƙatar abubuwa da dama wajen wato fahimtar ta kamar yadda kake maganar cewa yayin da a cikin ɗayan su ko mai gida ya faɗi ya rasu domin wannan ta wannan bangaren ake samun matsaloli sosai yawa kamar yadda malama ta yi bayani a gaskiya yayin da mai gida ya kwanta dama to ana samun matsala mata wannan lokacin suke ganin waɗanda ainihi suke ƙaunar su da waɗanda ainihi ko ba sa ƙaunar su musamman ta bangaren dangin miji domin duk ta wannan ne muke wato karkata saboda mun san cewa yau idan mai gida baya nan ragamar tafiya an ɗora wa iyayen miji da kuma danginsa da ƴan uwansa to amma yau kash abin da muke fuskanta sai muka ga cewa a'a yau ragamar ta koma hannun mata ne waɗanda kuma ainihin su ba su da sana'o'i ba su yin komai wannan al'amarin yana ci mana tuwo a ƙwarya kuma a gaskiya kamar yadda malama take ce ta yadda ake cewa ciwon mace na mace ce to sai mata yanzu suna hada kungiyoyi wajen taimakawa ƴan uwansu mata sai magana kungiyar malama Ruqayya a gaskiya babu wanda yake ba su sisi
to da waɗannan bayanai na Maimunatu Sado za mu dakata a yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu za mu dora a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Muhammad Awar Garba abokin aiki na a Kamaru wanda ya jagorance shirin sai kuma Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin ni ce Madina Dauda mu huta lafiya.